من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا يو يمشون ون الرانا تا لتنين عشرين دشدا قواتن رمضان نوان شكرا تدبو دلريه قدود الثلاثين دشدا wadda tai daidai da ranar 13 ga watan 7 na shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 58 a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani a surat yusuf alaihi salam wanda muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan insha Allah muna fata mu tsayar da karatun namu GB rana 28 insha Allah GB Laraba rana 28 a kamar yanda aka saba malamin mu Sheikh Zarban zai yi ɗan kalmomin nasiha gashi nan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shekana tayyib anta ala تفضل يا شيخنا
خلاص
ايوه خلاص
بس عندي الصوت مسموع ولا غير مسموع
لا الصوت واضح
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اجيكم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد أيها المتقون في مركز القرآن في مدينة كانوا في ولاية كانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم أنا أحبكم ومحبكم محمد بن عبد الله سرطان الرامي أحبكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة
آمين وإياكم يا شيخنا. الله يحفظكم ونستودع الله دينكم وأمانتكم وصلاتكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كفن مفارا كراتو دا أمس تنبيوي أتكيشي كالمومن نصيحة دا معلمه شيخ محمد زربان الغامدي الإمام مسلاش قباء كما متمكن بما أكشي أجامع المسلمين في مدينة كفن يي مرابس يا فرنسا كن واتو حالرتر وانا مجلسي دروهنسا da kuma wayannan ɗan kalmomi wanda kusan wannan shekara ta uku kenan yana sha'awar ya kaddamar da ɗan kalmomin nasiha domin neman lada a wajen Allah daga cikin kyawawan ayyuka na wannan wata. Ya fara da yi mana wasiya da tsoron Allah jalla wa ala da kuma tunatar da mu waɗannan kwanaki masu alfarma masu kima waɗanda suke su ne al-ayyamul ma'duda, wato kwanaki kaɗan wato ƙididdigaggu ba yawa gare su ba. To muna cikinsu, ga ƙarshensu ya zo. Kuma wato sunnar Allah ce cewa ayyuka suna tabbata da ƙarshensu. Abinda yake ƙarshen ƙarshe ake so ya kyau. To yanzu kuma muna ƙarshen Ramadan, don haka yake mana wasiya da ijtihadi da ƙoƙari a cikin abinda ya saura na waɗannan kwanaki na wannan wata, kwanaki masu alfarma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara da cewa a cikin su lailatul qadri yake. Kuma yace duk wanda yayi azumin wannan wata na Ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Wanda ya tsayi wadara a cikin sa yana mai imani, yana mai neman lada, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Wanda ya tsayi war lailatul qadr a cikin sa yana mai imani, yana mai neman lada, Allah zai gafarta masa abinda ya gabata na zunubai. Sannan ya tunatar da mu cewa dalilin halittar mu fa domin bautar Allah ne. Akan wannan Allah ya aiko manzanni, akan wannan Allah ya saukar da littattafai. Saboda haka babu abinda yake gaban mu illa wato sauke wannan nauyi na kyautata bauta ga Allah jalla wa ala. Sannan kuma ya janyo hankalin mu ga abinda yake faruwa a mafi yawa na kasashen musulmi na fitin tunu da ibtila'i iri-iri. Don haka ya gargaɗe yake cewa nasiharsa gare mu baki ɗaya, mu nisanci fitina, kada mu kuskura mu shiga cikin wani abu wanda yake na fitina, domin ita fitina wato musiba ce da Allah ne kaɗai kuma yake iya yaye ta. Sau da yawa mutum zai yi ƙoƙarin cewar shi ƙoƙarin maganin fitina yake yi, nan kuwa ku tsakai ne cikin fitina. Saboda haka babu mai yaye fitina sai Allah. Da haka yana roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya yaye waɗannan fitinu da suka shigo cikin duniyar musulmi. Sannan kuma ya ƙare da addu'o'i gare mu baki ɗaya da shi, kan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar wannan wata, kan kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu da musulmi baki ɗaya daga sharrin fitinu, abubuwan da kuma suke faruwa na ibtila'i da fitinu a ƙasashen musulmi, Allah maɗaukakin sarki ya yaye su. Kuma Allah ya sanya mu a cikin waɗanda Allah ya rubuta musu yin azumin watan Ramadan da qiyamu Ramadan da tsayuwar daren lailatul qadr imanin wahyi saba, domin mu samu kyakkyawan rabo da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin wannan wata. Kuma Allah ya sanya mu a cikin waɗanda wato suke samun albarka da alkhairai na wannan wata. Kuma ya ƙare da cewa kada mu manta cewa ayyuka ƙarshensu su ne abin dubawa. Saboda haka yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, ya ba mu kyawawan ayyuka a ƙarshen rayuwarmu. Da wannan ya ƙare a kalmominsa da sallama gare mu baki ɗaya, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya da imani, kuma Allah ya amfane mu da abubuwan da muka ji na waɗannan kalmomi na nasiha. Kalmomi ne masu albarka domin mutumin da yake a garin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuciyarsa na tare da mu, sai ka ga Allah ya sanya albarka a cikin maganganun nasu saboda kyakkyawan nufi. Sai ka ga wani daga wannan kalmar sai ta amfane shi har Allah ya nada kasa ya zama to shine sanadiyar arzikin da zai samu tsakaninka da Allah. Tambaya ta farko dan Allah umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade wando yayi kawai ne banda riga dan sai in ga da yawa maza riga su tana wuce idan sawu musamman jallabiya a dukkan abin sawa domin illar shine girman kai jan tufa a ƙasa alama ce ta girman kai dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka abin ba wai kawai ga wando bane idan ba wando kake sawa ba gyauto kake sawa ko riga ko mayafi ko alkyaba ko abaya indai tana jan ƙasa wannan hanin ya shiga ciki saboda haka ba akan wando bane dan haka wannan abinda idan waɗansu suna da rashin fahimta to su gyara fahimtar su idan kuma ba rashin fahimta bane suna yi to sai su gyara tsakanin su da Allah domin wannan yana daga cikin kaba'iru da zunubi yana daga cikin manyan zunubai babu zancen mutum ya sa ba tare da girman kai cewa girman kai ya sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istithna'in sayyidina Abubakar saboda sayyidina Abubakar ne amma shine yace masa kai ba wanda yake yi dan girman kai bane to mutum zai ce zai kiyasin kansa da sayyidina Abubakar saboda haka umumin dalili ake dubawa illar shine girman kai ma'anar illar ita kuma wannan illa ce wadda take hikima wadda baka da babi ɗi to idan wato akan yi ta'alil da hikima dan a san wato dan a samu fahimtar a sanin sirrin Allah wajen umarninsa ko hannunsa amma domin kiyasi domin wajen illa dole ne ya zamanto sifa ƙayyadadda wato wasfun munbadid shi yasa sai aka ce illar shine ya wuce idan sawu an gane ai kaga yanzu kamar a hikimar shan azumi wahala in ka shiga cikin halin wahala ya kamata a yi maka rusa ka sha azumi to amma wahala akwai miƙiyasi temperature da za a iya gane miƙiyasin wahala ga wahalar shan azumi ga wahalar rashin shan azumi to sai aka ƙyala wahalar sai aka rafe hukuncin da wasfun munbadi sifa wadda take za a iya iyakance ta shine rashin lafiya ko tafiya kaga kowannen su akwai mashakka fiye da mashakka wanda ba shi da shi akwai wahala da rashin lafiya to amma da yake ba za a iya amfani da wahala domin a iyakance abinda zai tabbatar da rukhsa ba sai aka kawo almadinna wato abinda ake tabbatar da cewar wahalar tana nan a cikinsa kuma wannan ya zamanto sifa ce da za a iya iyakance shi shine kamar rashin lafiya kamar tafiya to haka dalika wajen wannan illar hikimar ita ce tsarkake rai daga girman kai da sakama to amma yaya za a iya a ina ake samun girman kan idan wando ya wuce idan sawu to an yi shi ne don isa don nuna isa da sakama ko da ka ce kai ba haka ne a cikin ranka ba inda ba haka ne a cikin ranka ba ɗage shi inda ba girman kan ne a cikin ranka ba da nuna kan cewa ka isa to ka ɗage shi amma cewa ba ka ɗage shi ba ka nuna kan cewa sai ka isa to shi ne kuma wannan din na'am wannan izgili bai kamata bai dace ba izgili kada mutum ya fushiga cikin wanda suke izgili da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan umarnin ba na wani bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan shine yace man jarra thawbahu kuyala lam yanzur Allah ila man jarra thawbahu kuyala Allah ba zai dubi wanda ya ja tufarsa ba saboda girman kai kuma a wani hadisin yace ma tahta al-ka'bayn fa huwa fil nar abinda yake kasan idan sawu ta yana cikin wuta to kaga wannan aidin manzanni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wajaba mutum ya taka tsantsan saboda waɗansu suna amfani da wannan dan su izgili da addini su sa kansu cikin hadari sannan menene wanda ya hukunci wanda ya tashi da azumi da janaba a jikinsa, kuma yaya matsayin sallar asubarsa? Wanda ya tashi da janaba a jikinsa a cikin azumi, ya ci gaba da azuminsa. Janaba ba sharadi bane na wato kudurta niyyar azumi, yana da niyyar azuminsa, ba sharadin kudurta niyya bane mutum ya tsarki daga janaba. Kamar mace ma mai al'ada ce, idan mace jininta ya dauke kafin hudowa alfijir amma ba ta yi wanka ba kuma idanta biyu, to wajibi ta yi niyya. Ba sharadi ne sai tana da tsarki za ta yi niyya ba. Tana cikin hailar, ai, tana cikin hukuncin ba ta yi wankan ba, ba ta riga ta tsarkake kanta ba da yin wanka, za ta yi niyya. To haka zalika mai janaba. Wannan hadisin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su suka rarraba wannan rigimar, dan da akwai sabanin sahabbai su Fadl ibn Abbas suna faɗa, kuma Abu Huraira yayi taklidi da shi, yana cewa duk wanda ya wayi gari da janaba ba shi da azumi. Sai aka kaima matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka raba gardamar, suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari, ma'ana alfijir yake to mata, yana da janaba ba bisa mafarki ba, wato bisa saduwa da iyali, sannan kuma ya wayi gari yana mai azumi, ya wayi gari yana mai azumi. To kaga wannan ita ce raba gardama. To dangane da kuma hukuncin sallar asubarsa, hukuncin sallar asubarsa idan yayi wanka kafin hudowar alfijir, ai, kafin hudowar rana, yayi samu raka'a daya, to ya samu sallar asuba a cikin lokaci. Wajibinsa yayi bakin kokarinsa, yayi wanka, yayi sallah kafin hudowar rana, yayin da ya wayi gari da janaba. So shi ma sallar asubarsa idan yayi ta kafin hudowar rana, ya same ta cikin lokaci. To sannan akan ni, wannan yana tambaya akan miƙa yatsa lokacin zaman tahiya ko kuma motsa yatsa, wane ne yafi inganta? Allah ya saka da alkhairi. Miƙa yatsa da motsa yatsa, wato mammotsa ɗan yatsa babba, as-sababa, wadda ake ce mata, wadda ake nuni da ita, wadda ake kuma ana ce mata al-musabbiha, wadda ake addu'a da ita, shine ɗan yatsa da yake bin babban ɗan yatsa, wanda da shi ake lakuce hanci, dan wanda ba ka gani su, wanda ba su ce daga waje, ɗan yatsan da ake lakuce hanci da shi, manoniya, kun kare ni da Hausa, manoniya da Larabci shi ake ce ma as-sababa, wanda ake as-sab, wanda da shi ake lakuce hanci, kuma ana ce mata al-musabbiha, wannan sunan musulunci ne, da ita da shi ake addu'a, yinka sunna ne. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata akan wannan. Daga ciki akwai hadisin Ibn Umar a cikin Muwatta, kuma Imam Muslim ya ruwaito shi, cewa Abdullahi dan Umar ya ga wani mutum ana zaman tahiya yana wasa da tsakon kwani, sai ya ce ka daina, bana nuna maka yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da hannunsa ba in yana tahiya. Sai ce yaya yake yi? Yace ya kasance yana sanya tafin hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu, kuma akan gwiwarsa ta hagu, gwiwar kafarsa, sannan ya sanya hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama, sannan ya danƙe ɗan yatsunsa, yayi nuni, yayi ishara da as-sababa. Ishara shine ka miƙar da shi haka, kuma ka danƙe hannayen. A wata riwayar yace yana dora babban ɗan yatsa akan al-wusta, ɗan yatsinsa na tsakiya, wato ya dora shi haka, yayi ishara. A wata riwayar yana yin halqa da shi, wato yayi shi kamar, wato yayi shi kamar kawanya, wato yayi kawanya da ɗan yatsun guda hudu, ya miƙar da ɗan yatsa guda ɗaya. A hadisin Wa'il ibn Hujr kuma yace yana shimfiɗa hannun a ƙasa, wa yabsutu sababa, ya shimfiɗa ta, shine wato ya sanya hannun a haka, ko kai ishara shine ka tsayar da shi a haka akai-kaice, ko kuma ka shimfiɗa, wato kai albas, a bisa hadisin Wa'il ibn Hujr. Kuma a hadisin Wa'il ibn Hujr, wa yuharrikuha, yana motsawa, kuma wannan motsawa ya tabbata a tahiyar farko da tahiya ta biyu, tun daga lokacin da ake tahiya har a gama addu'a haka yazo. Amma abin da yazo a hadisin Abdullahi ibn Zubair, cewa wa kana la yuharrikuha, baya motsawa, wannan hadisin yana da illa, kuma a cikin sifatu salatin nabi a cikin asali din Sheikh Al-Albani ya bayyana fuskokin illar hadisin ita kanta wannan ziyadar wala yuharrikuha wanda suka ruwaito hadisin sun yi sabani tsakanin wajen ambatanta da rashin ambatanta da kuma wajen tabbatar da ita da rashin tabbatar da ita wadansu su ce yuharrikuha wadansu su ce wala yuharrikuha wadansu ma ba ta ambatanta saboda abinda ake sabani a kansa da kuma wanda ba a yi sabani ba shine hadisin Wa'il ibn Hujr kaga wanda ba a yi sabani ba shine abin gabatarwa kuma wannan shine mazhabar Imam Malik mazhabar kuma Imam Ahmad ibn Hanbal cewa yayin da mutum yake tahiyya sawa'un ta farko ko ta biyu wato ya dora han yayi ishara ya miƙe hannun dan yatsunsa manuniya sannan ya rinka motsa shi yayin da yake addu'ar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hikimar yin haka cewar wato ya fi tsananin zafi ga shaitan bisa wato duka da guduman karfi duka ne da guduman karfi akan shaitan to malamai suke cewa saboda shi wannan dan yatsan yana rataye yana wato da alaka da wata zuciya da wata jijiya a cikin zuci wanda take sanya wannan zuciyar ta fuskanci wato abinda baki yake ta fuskance wuri daya wato ta daina yawo tana waswasi eh daga cikin abin da yake taimakawa wajen maganin waswasi a sallah shine motsa dan yatsan as-sababa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana nuni da ɗan yatsunsa guda biyu ya ce masa ahid ahid wato kai ishara da guda daya duk waɗannan kun ga sunna wato sunnoni ne da suka tabbatar da wannan sunna hadisai ne da suka tabbatar da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kawai motsawa ko ya mutum da duk yanda ya yi gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa duk yanda ya sauwaka tahrik ne kada mu yi abu wani lokaci wajen bin irin wannan shine sai ka ga an zo an kirkiro wani abu a cikin addini kamar yanda yanzu waɗansu ne na ga ana nan ana ta yaɗa ta WhatsApp hoton ɗan yatsu yanda ake yankan farci dan yatsan da zaka fara a cikin Ihya Ulumuddin suka samu wannan ka fara da wato albin karamin dan yatsa na hagu ne albinsir sannan alhinsir sannan albinsir sannan hinsir sannan wusta gashi nan har da zani yanda ake yi kamar yin wannan akwai wani lada na musamman akan duk wanda yayi intikadin da wannan cewa akwai wani lada yayi bid'a domin bai zo ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan lada daga Allah da manzansa ne idan wata hikima ce ta malaman tsubbu suka yi to kace wannan tsubbu ne malaman tsubbu ba malaman dugun kasa ba ina nufin malaman likitancin gargajiya ba malaman likitancin zamani ba shi ne ake ce ma atib muke ce ma tsubbu idan fa'ida ce ta tsubbu wanda aka samu a cikin littafin girkawa da sauransu to wannan wani abu ne da mun bashi da alaka da shari'a amma a sa shi a cikin shari'a to wannan yana buƙatar dalili waɗansu suna yin wannan mazhabar hanafiya ce cewa wai lokacin tashahhud ake miƙe hannun duk wannan ba haka bane ya tabbata miƙe hannu daga min awwalit tashahhud ila nihayatid du'a tun daga farkon at-tahiyya har ka gama addu'arka lokacin da zaka yi sallama amma kuma abinda ake idan an gama sai a saki hannayen haka wato mun gama kenan wannan ba a yi sai kai har lokacin da zaka yi sallama wannan bai zo ba yanda za ka ga an saki an yatsun da baki daya wato an gama in za a yi sallama ba a yi wannan ƙari ne a cikin ibada da ba shi da asali saboda haka kada kai dai ka miƙar da hannunka har zuwa yadda za ka ƙara addu'a kana ƙara addu'a kafin kai sallama shi kenan ka naɗe hannun kai sallama domin shi na ishara da hannun aiki ne da aka yake da farko yake da ƙarshe saboda haka in ka gama shi kenan sai ka saki hannun daga wannan isharar da kai kuma ka daina motsawa akwai sauran tambayoyi din wannan tambayar tana buƙatar dogon bayani kan haya purchase ne gobe insha Allah Husaina ansa ta sai kuma tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa shi malamin primary ne yana buƙatar muhalli matuƙa shin zai iya karɓar bashin kuɗi a banki a dinga cirewa a albashi har ya gama biya amma akwai ƙari wato kuɗin ruwa na interest wannan intin haramun ne kuma mutane da suke irin wannan ka je ka tambaye su za su gaya maka irin bala'in da suka shiga akan wannan ka karbi bashin miliyan daya amma ka je ka gama biyan miliyoyi kuma duk da haka ana bin ka bashin kamar bashin kamar ina gaya muku abinda Obasanjo yake faɗa ko bashin da Najeriya ta ci dududu miliyan biyu ne biliyan biyu ne da rabi na afwan biliyan hudu ne na dala amma ta biya biliyan goma sha shida bayan ta biya biliyan goma sha shida kuma duk da haka ana binta biliyan talatin da biyu ai kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne yamhaqu Allahu ar-riba Allah ya kwashe albarka a cikin riba babu albarka a ciki kai a guri ko ka je bankin musulunci sai maka ko da sun sa maka da yawa don waɗansu suna ta wannan kuka in dai ba riba ce za ka biya ba ya fi maka duka ka je ka biya riba wanda ba za ka taɓa biya ba har abada watakila ka an rinka har ka zo ka mutu gidan da ka saya maimakon ka amfana magadanka su amfana a sayar a biya kuɗin bankin kuma duk da haka ana binka sauran bashin a nemo sauran kadarar taka a sayar don a biya bankin ga kuma saɓon Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا خير فلا كيل لكم عندي ولا تقربون
Allah ya ce wa ja'a ikhwatu yusufa dan uwan annabi yusufa yusuf suka zo masa suka zo wato garin misra fa dakhalu alayhi suka shigo wajen annabi yusuf fa arafahum sai ya gane su wa hum lahu munkirun alhali su kuwa masu rashin ganewa ne gare shi su basu gane ko shi waye ba walam ma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayan tafiyar su sun gama kayan bukatar su da suka zo da shi domin shine ma'anar aljahaz ko aljihad ko aljihad shine kayan da ake shirya ma matafi haka dalika kayan da ake shirya kayan daki da ake shirya amarya da shi shima ana kiransa aljihad wato wanda za a shirya shi domin kayan da ake shirya shi domin wata bukata wato da ya shirya musu kayan su na tafiya qala atuni bi akhin lakum min abikum sai ce ku zo min da dan uwan da kuke da dan uwan naku wanda yake ta wajen ubanku wato wanda kuke uba daya da shi ala tarawna anni ufil khayl shin ba ku gani kan cewa ni ina cika kwanan awo wa ana khairul munzilin kuma ni ne fiyayyen masu kyautatawa wajen saukar baki fa in lam ta'tuni bihi idan ka ku zo min da shi ba fala kayla lakum indi to ba ku da awo a wajena wala taqrabun kada ma ku kusance ni wato ba za ku sake samun wani awo in kun dawo wannan kun ga alqur'ani ya nade abubuwa na kissan nan me ya faru ga ita matar azizu wadda ta zo ta ce al'ana hasasal haqu ana rawatuhu an nafsihi ni ce na neme shi me ya karshen labarin nata alqur'ani ba novel bane ba shi da alaka da wannan saboda haka duk wannan na kissar me ya faru yaya aka yi kuma me ya faru da mafarkin sarki na fari da zai faru farin ya faru duk wannan alqur'ani ba littafin labari bane duk da yake akwai kissoshi maqsudun alqur'ani a bayyana mana kissar annabi yusuf da ƴan uwansa domin a ciki a gane yadda sunnar annabawa take tare da makusantansu za su kasance masu tsananin mugustawa a gare su kuma masu tsananin kyautatawa ne a gare su kuma ƙarshe ya zamanto ƙaƙiba kyakkyawa tana da su annabawa da suka riƙi wato tagar kyautatawa da kuma a faɗi yadda annabi yusuf ya kyautata ma ƴan uwansa tare da bakanta masa da suka yi da yadda ya kokari ya haɗu tare da su ya haɗu tare da iyayensa duk kokarin da yake na kyautatawa duk a fitar da shi a cikin wannan kissar duk domin a nuna cewa to haka fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da quraish domin shi ne maqsudin a ga darussan da wannan ayoyin da ke cikin wannan kissar shi yasa sai aka je zuwa ga abin da yake zai bayyana mana wannan ayar shine a dawo ga annabi Yusuf ya haɗu da ƴan uwansa wanda suke kokarin su raba shi da duniya baki daya suka zo masa suka shigo wajensa shi yana ganin su sai ya gane su su kuwa sam saboda ba taba tsammanin kan cewa yana da rai ba taba tsammanin za su gan shi ba babu wata alama da yasa suka gane shi shi yasa sai aka ce wa hum lahu minkum aka kawo da jumla ismiya suna cikin jahilci na rashin gane shi to da ya hada musu kayan su sai ya ga sun zo da kayan mutum su goma ne amma sun dauki laftin kayan mutum 11 sai ce haka zo da kayan mutum 11 suka ce ai muna da dan uwa shine na 11 din sai to me yasa ku zo da shi ba domin wannan ya nuna cewa annabi Yusuf wato shi yake yin muraqaba shi yake kula da yadda ake ba mu kowa saboda an shiga cikin fari ɗan uwa annabi Yusuf farin ya mamaye Misra da kasar Filistin da take kewaye da ita saboda haka suka taho Misra domin neman abinci da suka zo saboda tsanani da ake ciki ya sa yana tsaye akan kula wanda haka ake son aiki duk aiki amana ka tsaya ka kula da shi ba mataccen aiki ba ba mara lafiyar aiki ba aiki lafiyayye shine wanda ka tsaya kake kallo ake yi a gabanka kana gani menene project monitoring kenan shine yanzu ka gani ake ta takama ana cewa muna da project monitoring bureau to project monitoring gashi alqur'ani kuma ya nuna mana yanda ake monitoring project ya tsaya akan a gabansa ake yi kowa ga abin da za a bashi ana rationing kowa a bashi ka san sa da aka zo ya ga nasu su 11 ne yace wani ina ku 10 ne ina na 11 suka ce ai akwai dan uwa namu sai ce to ku zo da wannan dan uwan naku idan kuka sake dawowa ba zan ba ku awo ba sai kun zo da shi wannan dan uwan naku daga wajen ubanku me yasa ba ku zo da shi ba yanzu a'a ai ubansa yana son sa baya so ya rabu da shi to ni ko idan ba ku zo da shi ba to fala kayla lakum indi ba ku da awo a gare ni na kun ma ba zan ba ku ba domin ya tabbata cewa ba ku gaya min gaskiya ba ina so ku tabbatar min da gaskiyar ku cewar kun zo kun dauki rabon dan uwan ku kuma akwai wannan dan uwan naku ba algus kukai ba ghost walker tun a lokacin yayin musu maganin ghost walker kun sani ai a sa sunan mutum a bauta bayan babu shi yace to ku tabbatar min cewa ba ghost walker bane yana cikin bauta amma babu shi to shine yace musu in ba su zo da shi ba a dawowarsu to shaida ne cewar shi ghost walker ne sun yi ƙarya dan haka fala kayla lakum indi ba za ku samu awon kayan abinci ba wala taqrabuni kada ma ku kusance ni wala taqrabuni kun ga wannan fi'lu amri ne shi yasa aka yi mata kasra inda fi'lul mudari ne za a ce wala taqrabuna amma saboda ita nun din nunul wiqaya ce aka shafe ya'ul mutakallim wadda ita ce maqulun wala taqrabun kada ku kusance ni wato kada ma ku zo inda nake ballantana ma ku ce wato zan ba ku awon ku na'am
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أهلهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نحكم وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون سيسكت شيء سوء عن النبي يوسف سنراود عنه أباه زامي باكم أكرم وجم منيني أبن سير يتالي شيء يتالي منشي وإنا لفاعلون كما موما سأيك تونني سكت أرفا فونا أزم تاسو دونا الجملة وإنا لفاعلون موما سأيك تهكني سبو دسنا كم مطعين تهما yana tuhumar su da abin da zai tabbatar da gaskiyarsu saboda haka sai suna buƙatar su karfafa wannan da jumla ismiya wanda take mai takidi wa inna la fa'ilun kuma lalle mu wallahi zamu haka saboda suna cikin sun ga mai mulki ga kesawa da yayin musu kuma ga wannan tahdidi ban tsoro da yayin musu cewa idan dai ba ku zo da dan uwanku ba to kuwa karma ku zo baɗi karma ku kuma sun san irin halin da ake ciki na fari to kuma sun san wahalar da za su sha wajen ubansu dan ga da ya aka yi ya kyale musu annabi Yusuf kuma ga shi sun je sun yi abin da suke da annabi Yusuf sun san abu ne wato mai tsananin wahala kan su samu su shawo kan mahaifinsu ya saki dan uwansa su taho tare da shi to amma sai suka faɗa kan cewa lalle mu wallahi zamu haka suka yi azama akan wannan وقال لفتيانه سي النبي يوسف يشيما واتو مأيكة تنسى سمارون ده سيكي مسا ايكي الفتيا واتو سوني جمعي نفتا سوري انا عمفاني ده شي وجمجي انكارفي وانجي ايكي ياتي كاعت كنجي انكارفي شيسا يزوكم غني تو ايكي ايكي سوسي ايكي كرة تين شكرة ثلاثين بدا انكاوشي تين شكرة ثلاثين كده ماكي ابلاين سوى ده سماري ايكي سودان لوك سنن mutum yake da kwakwalwarsa take da kaifin basira gani yake komai za a iya yi in aka ce a zo wato a cika teku da ƙasa sai ga zai iya yiwuwa don saboda kaifin tashin ƙarfi da yake da shi to waɗannan su ne mataimakansa shi yasa ake so kun ga wannan ba wai nan ake irin wato kun san yanzu tsofaffi suna yawo da TV ko ina suka ji da shi to ka ga mushkila shekaru ya zo mutum ya ta yawo da TV ɗinsa ya rasa kada wai a ɗauka kan cewa wannan kiran kasuwa ne ga samari kuma waɗanda suke tsofaffi su ma tsofaffi ana neman su wajen hikima akwai wurin da ake buƙatar su wajen hikima akwai lokacin da ba ƙarfi ake buƙata ba hikima da sallu to amma lokacin da kake buƙatar majiya ƙarfi mataimaka wanda suke aiki ƙarƙashin supervisor mai kula wato wanda yake mai hikima mai nuni to sai ka samu majiya ƙarfi samari duk wannan hikima ce da Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana a cikin tarihin annabawa annabi Yusuf yace ma yaransa da suke masa aiki ij'alu bida'atuhum fi rihalihim kusanya bida'atsu wato shine kayan da suka zo za su sayi abinci da shi kun ga ba a ce kudi ba saboda ba a san da menene ake yi ba dan kada ma a ce kudi wani ya zo ya ce to a'a to a lokacin wani irin kudi ake amfani da shi wanda yake alqur'ani duk da yake zai tabbatar da hakika ta tarihi amma ba littafi ne da zaka je ka ce zaka hukunta shi akan wato ba zaka da zai baka tafasil din tarihi ba wato abinda dai za su bayar a basu wanda ta yiwu zaman to a lokacin nan shinikin ba ni gishiri in baka mandani dan haka ne ma waɗansu kamar su Ibn Abbas suka ce abinda suka zo da su da za'a ta su sune fatu da takalma su suka zo da su suka bayar akan a basu abinci to kuma dai menene Allah ya kawo shi a jumlace bai bashi duk tafsil ba dan tafsilin ba a buƙatar sa dan sanin hukunci ko dan sanin ayar Allah annabi Yusuf sai yace ij'alu bida'atuhum abinda suka zo wato bida'atu hajarsu da suka kawo wanda da ita ce za su yi kayan abinci ij'alu bida'atuhum fi rihalihim ku sanya wannan hajar ta su a cikin wato sirdin su a cikin kayan da ake wato a cikin laftun raƙumin su shine kayan da yake kan sirdin raƙumin su shine mangala لعلهم يعرفونها domin su san wannan bida'at ta su idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalansu zuwa ga gidajensu la'allahum yarji'un domin wannan ya sanya su dawo domin yayin da suka kan cewa an dawo musu da wato hajar su da suka je suka biya za su kai abinci sai suka an yi musu karinci to wanda ku aka yi masa karinci tunda annabi Yusuf ya san cewa su ƴaƴan annabi ne akwai sauran alheri tare da su wannan karincin ganin cewa an musu ihsani wannan zai sanya su su ga kan cewa lallai su dawo
ko dan saboda tiraddi ga ihsanin da suka yi sun faɗi kalma kuma wanda suka bashi wannan alƙawari ya kyautata musu dan haka kyautatawa da mutuntaka shine su ma su kyautata su cika kalmar su wato kada su yi akuyanci kada su yi akuyanci ba shi da kyau ai kun san haka ake cewa ko Hausar ɗan Kano kenan akuyanci shine ƙarshen rashin mutunci to dan ku san cewa hatta a da an san cewa akuyanci ba shi da kyau to suka gane cewa dan shine Annabi Yusuf ya musu haka la'allahu yarji dan kada su yi akuyanci wato yayin muhataba da damirin su na tasirantar su da ihsani fuska ta biyu kuma shine wato abinda suke bukata suna Annabi Yusuf ga san suna cikin kananin hali dan haka ba lallai ba titin ba su samu kayan da za su iya sai abinci saboda suna cikin wahala saboda haka sai musu ihsani ya ba su kabinci daga gare shi wato wannan ya mayar musu da kudin da suka je suka biya wajen sayan abincin wato ya hada musu da abin da suka saya da kudin da ya mayar musu domin baki in suka tashi zuwa kaga suna da kudin abinci sai su sake zuwa ya zamanto suna da abin da za su saya da za su sayi kayan abincin su la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un falamma raja'u ila abihim yayin da suka dawo nan an kawo da fa litta'aqib ana nuna kan cewa suna dawowa wajen ubansu abinda suka fara gaya masa kenan daga dawowar su wajen mahaifinsu qalu sai suka ce ya abana ya babanmu muni'an minnal kayl an hana mu damar mu sake yin awo wato wata marra ba wai tunda a lokacin an ba su ai sun yi awon muni'an minnal kayl wato awo na nan gaba an hana miyinsa fa arsil ma'ana akhana ka tura dan uwan mu tare da mu naktal mu je mu awo wa inna lahu lahafidun kuma mu wallahi mu masu yin kariya ne a gare shi wato suka bada alƙawari suka yi rantsuwa da cewar ba za su take ba to da suka faɗi wannan kalma Allah ya ce sai Annabi Yaqub ya ce qala hal amanukum alayhi sai uban ku ya ce musu shin na amince da ku ne a kansa illa kama amintukum ala akhihi min qabl face irin yadda na amince muku a kan ɗan uwansa da ada shine Yusuf fallahu khairun hafida Allah shine fiyayyen masu kariya Allah shine fiyayye wajen yin kariya shine fallahu khairun hifzan kenan Allah shine fiyayye wajen yin kariya ita ce kira'an nafi'u ko fallahu khairun hifzan sai zamanto wannan mazdari ne a matsayin tamyiz ai fallahu khairun fil hifz Allah shine mafi alkhairi wajen kariya ko kuma kace fallahu khairun hafizan Allah shine mafi alkhairi halin kasancewar sa mai bada kariya wato na amince babu kariya da take irin kariyar Allah wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi jin kan masu jin kai domin kariyar Allah tana daga cikin rahamarsa tana daga cikin tsarinsa to ku da kuke cewa ku ne za ku kare shi ni ban yadda da ku ba domin na yadda da ku na amince mu kamar yadda na amince ma dan uwanku da na amince ku akan dan uwanku da ba ku kiyaye shi ba ba ku kare shi ba Allah shine wanda ya fi kare Allah shine ya fi cancantar na amince masa to a cikin wannan kun ga akwai ishara ga cewa Annabi Yaqub ya yadda zai kyale su tafi tare da dan uwan shine wanda suke uwa ɗaya da Annabi Yusuf shine wanda ake ce ma Binyamin kamar yanda littafan tarihi suka nuna kuma haka yake a cikin safan ahlul kitab to Annabi Yusuf Annabi Yaqub yace ya fi nutsuwa da kariyar Allah to wanda yake kuma haka ne babu mai kariya in ba Allah ba in ma ka dauki al asbab mai kariya ta hakika shine Allah saboda haka tunda kuma makami ne na abinda zai bada amincin zuci sai Annabi Yaqub yace ni ban aminta da kalmar kurcishewa wa inna lahu lahafidun abinda na aminta da shi ita ce kariyar Allah ku tafi domin Allah ya fi kowa wajen kariya domin Allah ba zai haƙinci ba kuma Allah ba abinda zai gagare shi saboda haka abinda Allah ya tsare shi shine tsararre na'am
walamma qatahu mata'ahum wa zadu bi'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabani هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزرع الله كيد معين ذلك كيد يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
نعم Allah ya ce walamma fatahu mata'ahum, yayin da suka bude jakunkunan su, wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim, sai suka ga hajar su da suka je za su sai abinci da ita, an dawo da ita gare su. Qalu ya abana, sai suka ce ya babanmu, ma nabi, me kuma muke nema? Irin wannan karimci da wannan sarki ya nuna mana me muke nema bayan sa, shine ma'anar ma nabi, ya ayyu shay istifham ne na ta'ajjub, wai me kuma wani abu ko muke nema na girmamawa. هذه بضاعتنا ردت الينا غاهرمو da muka je mu sai abinci da ita an dawo mana da ita an dawo mana da kayan mu wana wana miru ahlana mu je yanzu mu sake sabon awo ga iyalan mu wana hafadu afana mu bada kariya mu kare mu tsare dan uwan mu wana zadu kaina ba'ir kuma mu samu karin awon labtun raƙumi guda shine raƙumin dan uwan mu zalika kailun yasir wannan awwali mai sauki wajen wannan sarkin domin mun ganshi mai karinci ne dan haka duk zai yi mana wannan ga shaida shine abinda muke bukata ga shi abinda muka je mu saya da shi ga shi an dawo mana da shi wato suka nuna ma bayan duk sun yi wannan jakar sun shawo kan annabi Yaqub ya yadda amma ba tare da ya amince da su ba ya amince da Allah to a lokacin nan kuma sai suka bude jakunkunan su sai suka ga kayan tunda annabi Yusuf cewa yi su sa ba tare da asa musu cikin kayan su ba tare da sun sani ba da suka koma suka ga kudin su abinda suka je saye da shi hajar su an dawo musu da ita bayan da ban san an yi musu wannan ba saboda haka a lokacin ne suka gane cewar abinda suka je saya an ba kyauta aka ba su kenan ko kamar ihsani ne musu domin sun je sun biya kudi an ba su abin sun aulo abinci labtun raƙumi guda 11 suka zo da shi sannan kuma ga kuɗin da suka je suka biya an dawo musu da shi saboda haka kenan me suka abu kawai wahalar tafiya suka yi amma abincin ya zo musu balash kamar yadda Larabawa suke faɗa ba ko kuma tun daga shi an dawo musu da kuɗin su to shi na'am suna iya raƙuwa wa oho to wato abin nan shi annabi Yusuf ya ce inni hafizun alim ni mai tsarewa ne makiyayi ne masani saboda yana da amana don haka ba zai ɗauki abin da yake na jama'a ya ce zai bayar ba amma a matsayinsa na mai fada mai matsayi babban wajen sarki ya rasa abinda zai yi ihsani da shi shine kuma dan an wannan sun nuna karamcin annabi Yusuf ne sun ga karamcinsa saboda haka mutum yayi da kansa to mu mushkilanta mu shine ma'aikata sai da na jama'a mutum yana sanya kansa a cikin kudin jama'a tamkar kudin uwarsa da ubansa kamar kudinsa alhali ko sayyidina Umar cewa yayi matsayina dangane da kudin nan na jama'a kamar mai kula da kudin maraya ne idan na wadata na kyale shi ina da bukata na ci bil ma'ruf daidai gwargwadon bukata haka Allah yake wa man kana ganiyan falyata'tif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to amma mu sai mutum ya sanya kansa a matsayin mai kullawa mai warwarewa ganin kan cewar musamman ma kamar yadda ake cewa akwai wata boat da ba a bincike a kanta ba a cewa mai kai to amma mutane suna mantawa sai su dauka cewa binciken state assembly ne ko house of reps sun manta da binciken Allah an taba wani abu da za a ce maka ba wanda zai bincike ka an taba wani abu da za a ce kai ba wanda zai bincike ka kowa sai an bincike shi to amma mu sai mu dauka kan cewa ai tunda an ce ba za a bincike ba za a zo a kira ka a majalisa ba a tsiye ka kai bayani sauraka zaka yi abin da ka ga dama to amma mai tsoron Allah sai ya zamanto yayi abin da yake ya dace yayi abin da yake ya dace to kamar annabi Yusuf ya ce shine mai kiyayewa ne dan haka abin da ya dace zai qala lam ursilahu ma'akum annabi yaqub yace ba zan tura ku tare da shi ba ba zan kyale ku ku tafi tare da shi ba hatta tu'tuni mawthiqan min Allah hasse kun bani alƙawari da ake daure shi da rantsuwa daga Allah laka tunnani bihi wallahi lalle za ku dawo min shi za ku dawo da shi gare ni illa an yuhaqa bikum sai dai idan an halaka ku ko an kama ku kun zaman tori batattun yaki wato an muku abin da yafi karfin ku sai dai an fi karfin ku falamma atahu mawthiqahum yayin da suka ba mu annabi yaqub wannan alƙawari wanda yake da aka karfafa shi da rantsuwa da Allah qala Allahu ala ma naqulu wakil sai ce to Allah shine mai kiyayewa ga abin da muke faɗa wato ya sanya Allah shaida kun ga tsananin soyayyar annabi yaqub ga wato ga dan ga ƴaƴansa da kuma jin tsoron kai da shaitan da yadda za a yi a raba shi da ƴaƴansa tunda sun san Allah sun san girman Allah saboda bayan ya ce su yi masa alƙawarin sai kuma ya zo ya yi hatamarsa da rantsuwa wallahu ala ma naqulu wakil Allah shi ne wakili mai kiyayewa a kan abin da muka faɗa na'am
وَعَلَى بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
وقال يا بني يجي يا كو أنا لا تدخلوا من باب واحد كذا كشجوا النجري وتجر المثرى من باب واحد تقوف عليها ودخلوا من أبواب متفرقة كشجة تقوفوا في دبندر وما أغني عنكم من الله من شيء bana wadatar muku da wani abu daga Allah daga wato kaddara Allah inil hukmu illa lillah hukunci daga Allah yake shine yake hukuntawa ya kawo alkhairi ko ya kawar da sharri alaihi tawakkaltu na dogara gare shi wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma shine wanda duk waɗanda za su dogara ga Allah wannan yana daga cikin tarbiyar da annabi yaqub ya ma ƴaƴanka na firqo da al-asbab amma kuma su dogara ga Allah dogaro ga Allah baya hana riqo da asbab kamar yadda riqo da asbab ba yana nufin rashin dogaro ga Allah ba wannan ita ce sunnar annabawa baki daya ay riqo da asbab amma a san cewa sababi ba shine yake tabbatar da abu ba Allah ne abun da yasa annabi yaqub yace musu su shiga ta kofa daban-daban saboda su mutum 11 da hai'a ta baki ana ganin su an san ba ƴan garin bane kuma ga su Allah ya yi musu kyau ƴaƴan annabawa ƴaƴa da jikokin annabawa su shiga ta kofa ɗaya baki ɗaya ana ganin su kuma yawanci dama kun san manyan garuruwa ana yi musu kofofi kamar yadda garin nan namu yake Kano kofar Mata kofar Nasarawa kofar Mazugal da sauransu duk manyan garuruka suna da badala da kofar shiga gari ko Madina da ba ta da badala suna da Saniyatul Wada kofar shiga gari kofar shiga gari ta gefen arewa da ta gefen kudu ta ko ina akwai Saniyatul Wada ita ce kamar a matsayin kofar shiga gari wanda ta nan ne ake shigowa garin yace to idan za ku shiga ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi daban-daban hikimar anan malamai sun faɗi fuska biyu fuska ta farko shine cewa yawanci ƴan leƙen asiri da wato masu gadi na gari da masu duba shige da fice yawanci a kofar gari suke saboda haka ana ganin waɗannan baki ne sun zo saboda haka mutane za a bi su a gani wayannan kuma fa daga ina suke me ya kawo su, ina za su je, saboda haka har a je a san me ke tafi tare da su. Shi kuwa hikimar rayuwa, duk wani abu da kake so na kirki, to kada ka bayyana shi ka ɓoye, saboda baka san inda za ka haɗu da mahasada ba. Ita kuma hasada hakika ce, tana mummunan tasiri, ko ba ta yi maka tasiri wani wanda yake za a haɗu da shaiɗan a yi maka mummunan kaidi ba, ta yi tasiri na cewar shi ne yin hasadar ya yi ƙulle-ƙulle, ya yi tuku-tuku, ya hana ka samun biyan buƙatarka. Shi yasa har muka ambaci, duk da yake ana cewa maganar hikima ce, amma Sheikh Al-Albani ya inganta hadisin, ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bil kitman, ku nemi biyan buƙatunku, ku nemi taimako wajen biyan buƙatunku ta hanyar ɓoye sirrinku, kada ka bayyana. To wani ya daga cikin wannan fuska. Fuska ta biyu kuma, annabi Yaqub ya ji musu tsoron kambun baka al'ain, kamar yadda aka rawaito daga shi Ibn Abbas wajen fassara wannan, saboda waɗansu mutane idan suka ga mutane masu kyawun kama, to maimakon su ambaci Allah, sai wannan wato ƙayatarwar da ta yi musu na kyan, sai ya taso tare da ƙyashi da hasada, sai kuma ya haɗu da sharrin shaitan a lokacin, sai kaga sun yi mummunan tasiri akan mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ne, kambun baka gaskiya ne, al'ainu haq. Haka yazo a hadisin Muslim, walau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-'ain, da akwai abin da yake riga kaddara zuwa da al'ainu shine zai riga ta, kuma maganin ta shine wanda yayi wannan kambun bakan a sanya shi alwala ko yayi wanka a zuba ma wanda yayi, idan har an gane ga wanda yayi kambun baka, in ba a gane ba kuma da addu'o'i na ruqya, kamar yadda yazo a hadisin da Imam Malik ya ruwaito. To saboda haka suka ce annabi Yaqub ya ce musu su rarrabu don kada shigowarsu ga baki ɗaya lokaci ɗaya ya sa su haɗu da masu kambun baka, su musu wato mummunan su da mummuna har yayi tasiri ga lafiyarsu, domin ainihin yana tasiri ga lafiya kamar yadda yake tasiri a cikin dukiya, haka yake tasiri a dabba, yake tasiri a gida. Saboda haka abu ne wanda yake gaskiya ne da mutum ya nemi tsari daga gare shi. To shine annabi Yaqub ya dauki wannan, yace su dauki wannan, su yi wannan dabara, kaga wannan ruko da asbab ne, yace ku yi haka, amma kuma sai yazo ya nuna musu tawakkali, ba ai wannan dabara ita ce za ta hana ku wani abu ya same ku ba, yace bana wadatar muku da komai daga Allah, wannan dabara ta ku ba ita ce za ta hana kaddara Allah ta same ku ba, inil hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne, sai kai tanadin, amma Allah al'amarinsa kuma ya zamanto sabanin haka, ya hukunta abin da ya so, domin hukuncin naka ne, ba na asbabin ku bane, hukuncin na Allah ne. Saboda haka tunda ku hukuncin na Allah ne, to alaihi tawakkaltu, na dogara gare shi, don haka duk mai neman dogaro ga wata madogara ya dogara ga Allah, da kuma wato ina umartar ku dogara ga Allah, shine ma'anar wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilu. Na'am.
لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يعني إذا سك شجاء تأند أبو تأند ما هي فنس وأمر شيس وشجاء غرير وتتقوف في دبن دبن ما كان يغني عنهم من الله من شيء baya kasancewar mai wadatar da su da wani abu gabarin wato hukuncin Allah, gabarin abin da Allah yayi niyyar zai yayi nufin zai illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha, face dai wata bukata a cikin ran Yaqub da ya zartar da ita, yana da bukatar tausayi, yana da bukatar ya kawar da mummuna da wato kambun baka daga ya sami ƴaƴansa, ta hanyar duk kokarin da zai yi, ta hanyar nuna musu asbab da nuna musu yin tawakkali, wato tausayi ne na uba, ita ce hajatan fi nafsi Yaqub din, tausayi ne na uba ga ƴaƴanka, shine yake so yaga kan cewar wani abu mummuna bai same su ba ta hanyar gaya musu wannan, ba wai cewa wannan shine zai wadatar da su ya hana wani abu mummuna ya same su ba. Wa innahu ladu ilmin lima allamnahu, kuma lalle shi Yaqubu ma'abucin ilimi ne da saboda abinda muka sanar shi. Wato Allah ya bashi ilimi, kuma ya rumunta mai riko da ilimin ne, mai kiyaye ilimin ne, mai kuma aiki da ilimin nasa ne. Walakin la aktsara an-nasi la ya'lamu, amma mafi yawan mutane ba sa sanin haka, wato ba sa sanin yadda ilimi yake tsirar da mutane daga duhun jahilci. Wani irin ilimi ne? Wato a wannan Allah madaukakin sarki yana nuna mana albarkar da ke cikin wannan ilimin na Annabi Yaqub, na cewar sanin cewa al-asbab, dabara ba ta wadatarwa daga kaddara Allah, kuma yadda da kaddara ba tana nufin kada kai riko da asbab bane, kada ka tashi domin Allah ya taimake ka. Ka hada abubuwan guda biyu, wannan ilimi ne da Allah ya bama Annabi Yaqub, kuma har Allah ya masa kirari akan wannan da cewa wa innahu ladu ilmin lima allamnahu, hakika shi ma'abucin ilimi ne saboda koyarwan mu da muka yi gare shi, shine ilimin wahayi da Allah madaukakin sarki ya bashi na annabci. Ilimin annabci haka yake da albarka, wanda zai sanya ka ya baka ilimin da zai maka maganin dukkan wani hali da zaka shiga. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi sanin wannan hakika cewar dole sai ka hada al-asbab da kuma dogaro ga Allah, kuma ba wato suna takun saka da juna bane, wannan abin zai taimake ka a rayuwa, shine zai taimake ka wajen lafiya da rashin lafiya, da neman lafiya, da neman arziki, da neman nasara, da wajen yaki, da duk wajen wani abu da kake gani na bukatar duniya, abin da zai taimake ka kenan. Kuma sau da yawa rashin fahimtar wannan shine ke sanya mutane cikin cikin wahala. Shi yasa Allah ya ce walakin aktsara an-nasi la ya'lamu, amma mafi yawan mutane ba su san wannan ba, ba su da wannan ilimin, ba su da kuma kiyayewa da kan sanin cewar abinda Allah ya bayar na ilimin annabci yana da kima, da ya kamata a kiyaye shi, a yi aiki da shi. Waɗansu suna cewa wa innahu ladu ilmin lima allamnahu, wato shi Annabi Yaqub mai aiki ne da iliminsa. To duk dai ma'anar cewa ladu ilmin, ai mai kiyayewa ne ga iliminsa, domin ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa mutum ya kiyaye ilimi ya haddace shi aiki da shi, yayin da mutum zai aiki da shi ya aiwatar da shi a cikin rayuwarsa. Kaga yana da wannan ilimin, to ka duba yanda ya tabbaka shi a wajen ƴaƴansa, wajen yi musu irshadi. Ga yanda za ku yi wajen shiga wannan gari: ku yi riko da asbab, amma ku dogara ga Allah, kuma ku san cewa riko da asbab ba zai taimake ku da komai ba wajen Allah, ba zai wadatar da ku da komai ba wajen hukuncin Allah. Hukunci na Allah ne, ba na asbab bane, ba naku bane. To sanin wannan wato ilimi ne babba da mutum yana buƙatar sa wajen ya aiwatar da shi a cikin rayuwarsa a aikace, amma mafiya yawan mutane ba su da wannan ilimi. Na'am.
Wa lamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tabtaris ma kanu ya'malun.
Walamma dakhalu ala yusuf, yayin da suka shiga wajen Annabi Yusuf, to ka gani wato har sun bar uban nasu, ka gani daga nasihar da ya musu yanda za su shiga aka bar kissar, to ba a ce to shikenan, kuma sai suka tafi, da suka tafi suka shiga ta inda ubansu ya ce su shiga, suka shiga suka je wajen Annabi Yusuf. Duk alqur'ani baya bukatar ta yi wannan, duk alqur'ani ba nobel bane. Sai Allah ya ce abinda ake so a nuna mana ayar da ke cikin wannan walamma, da me ya faru da suka yayin da suka shiga wajen Annabi Yusuf, da suka shiga wajen Annabi Yusuf, awa ilaihi akahu, sai ya janyo dan uwansa zuwa gare shi, dan uwan da suka zo da shi. Qala inni ana akhuka, yace ni ne dan uwanka, ni ne dan uwanka, wato ba wani ba. Wato ya nuna masa, kaga a cikin wannan ya nuna masa cewa kenan dan uwanka Yusuf har yanzu yana da rai, kuma dan uwanka Yusuf din nan ba wani bane, ni ne. Fala tabka iz bima kanu ya'malu, kada kai bakin ciki da abin da suka kasance suna aikatawa. Wato shine abin da kike yi na hasada, kada ya tayar maka da hankali. To wannan ita ce ayat da ke ciki. To da ka ya Rasulullah, kada kai bakin ciki da irin hasadar da ƴan uwanka na kusa, wanda su suka fi kowa kusa da kai, kuma su ne a gaba wajen adawa da kai. to haka ake ma annabi Yusuf, haka yawan annabi Yusuf suke masa, kamar yanda yake ma dan uwansa kada ya bakin ciki, kai ma ya Rasulullah kada kai bakin ciki. To shine maqsudin, kun ga abubuwa wato ayoyi ake kawowa, darussa ake kawowa a bakin zina, abubuwan da za a yi lura da shi. Domin ita hasada, idan kace zaka zama to kullun cikin damuwa da bakin ciki da hasada da suke da masu hasada da suke maka hasada, ba za ka tsina na komai ba, ba za ka tsina na komai ba. Sai ga mutum ma sai ya zautu, sai ya zautu, yace ah ai gashi nan kullun shiri ake, kaji ba, kaji abinda ma suka ce, kuma mutane suna nan waɗanda yake za su zo ƙara maka zautuwa, ai gashi ma ga abinda suke shirya. Maimakon ka mai da hankali akan ci gaba da kasuwancinka ko aikinka ko sana'arka, sai ya zama to kan cewa kullum kana zaune cikin wahami, domin cikin wahami ne, watakila ma baka san abin da suke yi ba, watakila ma babu hasada. To maganin hasada kada ya sanya ka ka zama to cikin huzun. Al-huzun shine wato kullum ka zauna cikin wato mummunan zato da ganin kan cewa wato babu wani alkhairi da zai zo, ba za ka zama to kana mai positive thinking ba, kana mai tunanin wani alkhairi zai zo. Ka zauna cikin damuwa da bakin cikin da jin kan cewa kai shikenan al'amari ya riga ya kare, ka riga ka gama. Amma yayin da kullun kake cikin sabon nishadi, a gobe zake kyau, gobe zake kyau, ai al'amari za a samu nasara. To wannan shine abinda ake so, shine ake sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi cewa da'imul bishr, kullun yana cikin bishara, jin cewa gobe zake kyau. Amma ka zama to cikin kullun, to ya za a yi? Al'abubuwa babu kyau, me zan yi, na buga nan ba ai ba. Mutane duk an ƙi ni, hasada, kana da ɗan uwa amma baya son ka da alkhairi, kullun ka ga mutum kullun cikin mita, kullun cikin mita, ba zai tsina na komai ba. To wannan darasi ne a cikin rayuwa, maganin sa kai watsi da wannan, yace fala tabta'is bima kanu ya'malu. Na'am.
Baramma da warun bid'atihim ja'alat siqayat fi wa'li afirikum thumma ahzana mu'azzinun ayyatuha al-'ayyu innahum lata'rifun. Qalu wa aqbalu 'alayhim ma'a taqfidun. Qalu naqfidu su'al al-malik wa liman ja'a bihi hindu ba'idu wa alihi ba'id. Qalu tallahi laqad alimtum ma jinna linufsida fil ardi wa ma kunna zalimin. Qalu fama jazaa'uhu
na Allah ya ce falamma jahazahum bi jahazihim, to yayin da annabi Yusuf ya shirya musu wato kayan a tafiyarsu, ja'ala siqayata fi rahli akhihi, sai ya sanya ma'auninsa a cikin wato kayan sirdin raƙumin ɗan uwansa, sai ya sanya siqaya, shine wato kwanan awo, sai ya sanya shi a cikin wato kayan ɗan uwansa da ke kan wanda ake ɗorawa, wato cikin mangalar ɗan uwansa. Thumma azzana mu'azzinu, sannan mai shela ya zo ya yi shela, ayyatuhal ayyir, ya ku wannan ayari wato na ɗan uwan annabi Yusuf kenan, innakum lasariqun, lallai ku wallahi ku barayi ne. Wato mai kiran al-mu'azzin, daga nan ne aka san mai kiran sallah, mai yekuwa wanda zai magana da ƙarfi. Shi yasa wani ya zo wajen wani daga cikin tabi'ai, ibnu sirin, yace yayi mafarki yana kiran sallah, ya ganshi alamar sa mutumin kirki ne, sai yace za ka yi aikin hajji. saboda Allah ya ce wa abdintin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damir, ya ga alamar kirki tare da shi. Wani kuma ya zo ya ce ya yi mafarki yana kiran sallah, ya gan shi da gan dai a gashi gashi nan ne, sai ya ce za ka yi sata kuma a kama ka. Sai aka tambaye shi ya aka yi kaya, ya ce to a wannan mutumin kirki ne irinsa ne suke hajji, gashi kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi Ibrahim wa azintin nasi bil hajji a tuka rijalan, shi kuma da ganin sha wato ba mutumin kirki ba ne, alamar ɓarayi ne. Saboda haka sai na fassara masa bisa ayar fa azzana mu'azzinun ayyatuha al-iru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu alaihim, sai suka ce alhali sun fuskance su, wato su ayarin ɗan uwan annabi Yusuf. Maza tafqidun, menene kuka fa, menene ya bace muku, wato me kuke nema? Qalu nafqidu suwa'al malik, suka ce ma'aunin sarki shine ya bata muke neman sa. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, wanda kuma duk yazo da wannan ma'aunin an yi masa alƙawarin zai samu laftun kayan raƙumi guda daya. Wa ana bihi za'im, kuma ni shugaban wato wannan tawagar na masu nema, masu aye kuwa masu shela, ni ne mai lamuni akan wannan. Ai wato ni ne mai yin lamunin cewar duk wanda yazo da shi za a bashi wannan kyautar. Daga wannan ne malamai suke daukan, suke kafa hujja da wannan ayar akan cewar yin lamuni yana cikin shari'ar musulunci, wato abbaman, kamar ka ce wa mutum wane kake bin bashi, ni nayi lamunin za a biya ka bashin ka. Saboda haka idan ka je bai biya ka ba, sai ka je wajen wanda ya yi lamunin, shi sai ya biya ka. To kaga wannan ya ce shi ne zai yi lamunin cewa duk wanda ya zo da wannan za a bashi wannan, wato an yi masa aljuul, abdaman ala aljuul kenan. Wannan akwai matsala ta fiqh a nan, amma babu lokaci da zamu bayani. Qalu tallahi, suka ce wallahi mun rantsa da Allah, ta tana ɗaya daga cikin harukan rantsuwa. In ana rantsuwa da ta, ana rantsuwa da ba, ana rantsuwa da wa, ka ce wallahi ko billahi ko tallahi. Qalu tallahi, suka ce mun rantsa da Allah, laqad alimtum ma ji'ina linufsida fil ard, wallahi ku kun sani ba mu zo domin mu yi barna a bayan ƙasa ba. Sata ku barna ce a bayan ƙasa, wato su sun sani a shari'ar annabi Yaqub sata barna ce a bayan ƙasa, haka dalika a wajen mutanen annabi Yusuf sata barna ce a bayan ƙasa. Wato duk kun gani dukkan hankali ta dan adam ya san cewa sata ba ta da kyau, sata barna ce a bayan ƙasa. Wa ma kunna sariqin, kuma kun sani cewa mu ba mu kasance barayi ba. Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin, suka ce to menene sakamakon wanda su wato masu yin yekuwa din, masu shela, suka ce menene sakamakon wannan barawan idan kun kasance ku maƙaryata ne a cikin faɗin ku kan cewar ku ba barayi bane, kuma ya zamanto an samu kayan a cikin ɗaya daga cikin ku ya zamanto shine barawan, to menene zai zamanto sakamakon sa? Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu, suka ce sakamakon shine wanda aka samu kayan a cikin kayansa, wato a mayar da shi bawa kenan. Wato sakamakon nasa shine wato a mayar da wanda aka samu kayan a cikin a mayar da wanda aka samu kwanan awar a cikin kayansa ya zamanto shine sakamakon, ai wato a mayar da shi bawa. Fa huwa jaza'uhu, to wannan shine sakamakon barawo mu a wajen mu kenan, sakamakon barawo wato a mayar da shi bawa. Wato wannan ita ce shari'ar a lokacin cewa idan mutum yayi sata, aka tabbatar yayi sata, to sai ya zamanto bawan wanda yayi masata. Saboda haka kenan kun ga dan uwan annabi Yusuf sai ya zamanto bawan annabi Yusuf, sai a bar shi a wajen su. Kadhalika najzi zalimi, mu a tamu shari'ar irin wannan sakamakon haka muke yin sa da waɗanda suke azzalumai, wanda suke zalunci da wato wanda suke zalunci da sata. Wato yayin da suke haka, to sai suka ba mu annabi Yusuf dama ya binciki kayayyakin su, to kuma sai mu tashi daga nan insha Allah a darasi na gaba. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكوي أنقوا وأن دفكي كنجير أنجير أن كنجلا تجهر كانوا تذكر بوتو تكدا جوانا مجلسي كان أي مسوء الدعاء kan Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka a ayyukan da suke yi, kuma Allah ya sanya albarka a wannan jiha tamu da wannan kasa tamu. Allah ya jagoranci ga shugabannin wannan jiha tamu da kuma shugabannin wannan kasa baki daya. To muna sa waɗannan bukatu a cikin addu'ar mu. Allah madaukakin sarki ya amsa. Allah ya bamu lafiya, Allah ya bamu ingantaccen azumi, Allah ya karbi ibadun mu, Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke muwafaka a wannan wata da samun yin azumi karɓaffe da kiyamul layl karɓaffa, ya kuma ya sanya mu a cikin wanda suka samu dacewa da tsayuwar daren Lailatul Qadr. Allah ya yi mana tsanani da ake ciki, tsanani da musulmi suke ciki. Allah ya yi mana cikin tuno da suka addabi musulmi a gabas da yamma, kudu da arewa. Allah ya yi mana su. Allah ya yi su ga ƴan uwanmu musulmi a ƙasar Yemen da ƙasar Sham da ƙasar Libya da ƙasar Iraq da ƙasar Somalia da kuma a cikin wannan ƙasa tamu a Borno da Yobe da Adamawa da wannan gari namu da dukkan garuruwanmu a wannan ƙasa. Allah ya tsare mu daga sharrin masu sharri. Allah ya kare mu daga fitintunun nan da suke fitowa dare da rana. Allah ya mana maganinsu. Allah muna roƙanka jalla wa ala da ka bamu albarkacin wannan wata. Allah ka yi mana afuwa. Allah ka karbi ibadunmu. Allah ka biya mana bukatunmu. Allah abubuwan da muke da su na bukatu a cikin zukatanmu kai ne ka sani. Allah ka biya mana bukatunmu. Allah kuma ka bamu sama da abinda masu roƙonka suke roƙonka. Allah abinda ka sani na alkhairi wani bawan Allah ya neme shi daga wajenka, mu kuma tunaninmu bai kai zuwa gare shi ba. Allah ka bamu cikakken rabo a cikin wannan. Allah dukkan abinda fahimtarmu da burinmu bai kai zuwa gare shi ba na alkhairi da kake rabawa a cikin wannan wata kake bamu bayinka. Allah ka bamu wannan alkhairi, ka bamu cikakken rabo a cikin falalarka a wannan watan ya rabbal alamin. Allah ka shimfida mana falalarka da rahamarka da arzikinka. Allah ka shimfida mana falalarka da rahamarka da arzikinka. Allah ka shimfida mana falalarka da rahamarka da arzikinka. Allah ka yi mana maganin dukkan abin da ya addabe mu. Allah wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke cikin wahala da tsanani Allah ka yaye musu. Allah kawo sauki a wannan al'umma tamu. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka saukar mana damuna mai albarka. Allah ka sanya mana albarka a cikin nomanmu. Allah ka sanya mu samu damuna mai albarka. Allah ka yaye mana dukkan abin da muke tsoronsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.